Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A yau 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Yayin da babban zaben shugaban kasa a Najeriya ya karato, sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da wani taron wayar da kan al'umma musamman ma mata kan haƙoƙin su a lokacin zabe. Shirin namu na yau yana tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sai a kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya Abuja. A yayin da babban zaben shugaban kasa a Najeriya ya karato, sashen Hausa na murya Amurka ya gudanar da wani taron wayar da kan al'umma musamman ma mata kan haƙoƙin su a lokacin zabe da kuma gudunmawar da za su iya bayarwa. Wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta zanta da wasu daga cikin matan da suka samu halartar taron, cikin su har da 'yan takara wanda suka tsaya a matsayi daban-daban tare da 'yan jaridu da 'yan gwagwarmaya da kuma ita kanta hukumar zaben kasa ta INEC.
Sunana Ladi Bala, nake shugaban matan jaridu Nigeria gaba daya, president na Nawaji kenan, Nigerian Association of Women Journalists.
To a ganin ki, menene matsalar mata musamman ma a harkar siyasa?
Matsalar mata a harkar siyasa na suna nan da yawa. Daya matsalar mata siyasa Nigeria yanda aka tsara ta ko kuwa yanda take a kasa yau. Siyasa Nigeria tana bukatun kuɗi fiye da yanda kake tunani. Kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin cittuwo bane, ba wai kuɗi ma sana'a ba. Kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa, ka shiga siyasa, ka ci zabe a Najeriya, sai kana da shi. Amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne, amma a ƙasa harkan kuɗi ne. A party level ma kamin ki samu ticket, ki ji kuɗaɗe da mutane ka saya ticket da shi 100,000 wanda party ba ta sayar da ticket. Miliyan 100 party ta sayar da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne, to ai ba form ne kaɗai iya tafiyan ba. A kyauta in ka samu form ɗin ka saya, ina wani kuɗi ne za ka ba delegate su zabe? Ka har ka zama kai ne zaka dauke zaka tsaya takara a wannan party. Kin gani ko an ba mace form free? Delegates a Nigeria da kudi ake saye su. Mata suna da kudin da za su ba delegates, miliyoyi ake ba delegates. Su zo su tsaya bayan ka su dangwala maka domin kai ka samu wannan party, ka zama kai ne ka zama zakara na party. To kin gani nan ne matsalan mata. To wannan ne fani kan a gani na babban damuwa. Sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje Nigeria, especially 'yan siyasa. Kuma ba mu sani ba, domin siyasa ne. Sai kiga su dauko maka addini, su dauko maka kabilanci, a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba. Kai mace a gida ka mace ke ba shugabanci bane? Yawanci gida yo a Nigeria zan ga miki mata sune suke shugabanci. Mazaje da yawa sun mutu a harkan Boko Haram da su me. Wai ne ke shugabanci gidan? Ba mace bane? A wayansu suna, wayansu gidajen suna ne wa akwai namiji. Mace ita ce take guje, take fama da gida, take fama da neman abinci, ta yi sana'a, ta kai yaranta makaranta, amma akwai suna tana da miji. To me amfani suna tana da miji? A suna kawai zaki sai a bata ne? Me yasa mace tana iya ta yi wannan? Amma yanzu cewa shugabanci a kasa sai a ce mata wai ita ta mace ce kin ga ba gaskiya cikin duk harkan siyasa ne wannan abun gaskiya yana zama mata da matsala sosai shine ni abun da na lura
sunana ambassador Yasmin Aisha ni peace ambassador ni na United Nations kuma president ni na Tasha Foundation da kuma chairman na Saverk Infinity Nigeria Limited
to ganin cewa zabe ya karato da kuma batutuwa da dama da aka tattabo wadanda wannan zaben ya dau hankali sosai shin ya kike kallo kuma sannan wanda fata kike da shi
ina fata ayi a gama lafiya saboda a matsayina na peace ambassador ba abin da muke fada kawai da mutane akan zaman lafiya ba abin da za a iya yi sai da zaman lafiya gaba ɗaya rayuwa sai da zaman lafiya so mutane ayi hakuri duk wanda Allah ya ba wa sanzi ya ba wa sa'a ya samu a rufa masa baya ayi abin da za a taimaki Najeriya abin da tashin hankali
to ganin cewa mata ma sun yi koro kuma su ma a yanzu kai ya waye shin ya kike kallon gudumawa da mata za su bai a cikin wannan zaman
wannan abu da aka yi na jawo mata harkar a waye musu da kai harkar zabe abu ne mai kyau kuma ina fata BOA za su ci gaba da shirye wannan abubuwan kuma ina jin ra'ayin mu na mata ina roƙon mu mu aje kishi da hasada mu taimaka kanmu wannan shine babban matsala
sunana Hajiya Binta Mu'azu ni member ce and National Governing Board na NYSC sannan baya ga haka kuma stakeholder ce a wannan gwamnati mai ci APC
to Hajiya ganin cewa zabe ya karato dan kwanaki suka rage menene fatan ki kuma menene tsammanin ki a zaben ganin cewa wannan zabe ya dauki hankalin wato kasashen duniya ba ma Najeriya kadai ba
wato fata na shine a yi lafiya a kare lafiya kuma da alamun zamu ci nasaran haka saboda ita INEC ta shimfida dokoki da ka'idoji wanda zaran aka bari aka samu zaman lafiya aka bi yanda ya kamata to za a samu cikakkiyar zabe ba tare da wani damuwa ba kuma zai zamanto daya daga cikin muhimman zaben da za a yi wanda kasa za ta yi gadara da cewa an yi abin da aka ba kowane dan adam a Najeriya mai son ya saka ƙuri'arsa yayi kuma an kuma yi kamanta gaskiya
to ganin cewa a wannan karan fa mata idansu ya bude ba a iya cewa kan mage ya waye shin ya kike kallon shigan mata da kuma fahimtarsu da harkokin siyasa
gaskiya an samu karuwa a fahimta da kuma shigowa da suka yi a siyasa ya karu fiye da shekarun baya saboda kamar yadda kika faɗi ne ido ya bude sannan kuma halin da aka shiga a yanzu su kansu maza sun san cewa su da kansu ba za su iya tafiyar da harkokin ma ƙasa ba tare da mata ba su ba mu ƴancin mu ne su ba mu kuma galaban da za mu samu mai rawan gani ya zama mana cikas tsakanin su amma su kansu ba su iyawa su kadai ba tare da mu ba kuma suna la'akari da ganin cewa mu mata Allah ya yi mana wani kyauta na sanin ya kamata na daukan abu ba tare da wasa ba kuma na kuma kamanta gaskiya da san kyautatawa su kuma dama kin ga dun rabi harkan gaban su ne suka sa to suna ganin in muka samu muka zo muka yi kankankan da su karshe ma za mu maida su baya kuma ba haka yake ba ba abinda mace ita ma za ta yi ba tare da goyen bayan namiji ba in mai aure ce sai ta nemi goyen bayan mijinta ta kyautata ta nemi albarka labarsa wanda bata yi ba za ta nemi goyen bayan iyayenta da albarka so duka abin cudanin cude ka ne rashin dai kawai ganewa ne
to a iya cewa a yanzu ganin cewa a zabubuka ko kuma ce a lokacin baya an saba amfani da wato dan abin da bai taka kara ya karya ba wajen yaudaran mata dan su zabu wani kila ko ba wanda ya cancanta ba da dai sauransu a iya cewa a yanzu wannan karan kulliya za ta biya kudin sabulu ganin cewa mata ma kansu ya waye
gaskiya mata kansu ya waye ko ba duka ba majority kansu ya waye abin da yasa nace miki haka an dandana an shata sun duba cewa abubuwan nan da ake basu babu wani riban da suke gani ba wani abu yake musu na zo ka gani ba na dan gajeren lokaci ne abin da aka baka zai kare to jin jikin da aka yi ya sa kowa ya dawo hankalinsa kuma irin yanzu kika duba ba maganan ma party ne za a zaba ba maganan cancanta ne wane ne wanda aka ga yake da abin da yake da shi zai ka gudunmuwa ya taimaka ma jama'a ya taimaka ma jama'a ya taimaka ma kasa in kika duba a yanda nake ganin yanayin tafiyan siyasan a halin gaskiya gaskiya kowa ya samu karatun natsuwa. Ana neman a sa na kwarai ne, ba kawai kowane irin bargurbi ko kuma kowane irin mutum kawai ya zo ya hau ba.
Ke sunana ene ede, ana kira na kaka don na cika son ba mutane mata matasa da maza ba su shawara. Shawaran da muka ba kaimu shirin da muka mun sani zaben da yana zuwa wannan ma yanzu za mu samu zaman lafiya, kuma za mu mun sani cewa kila waɗansu da ba sa so su fita mun gani yanzu yawancin su za su fita, da wanda kuma suna so suna da mugun tunani su kuma za su ba kansu shawara, ba za su yi wani mugunta ba.
To wasu shawara zaki ba mata waɗanda suka tsaya takara a wannan zabe na shekarar 2023?
To ina so ne kar su je suna kuka, ba kuka ba zai tabbata, waye kawai ba zai tabbake mu ba, addu'a kawai kuma ba zai tabbake mu ba. Su su tsaya gaskiya tsakanin su da Allah, kuma su nuna cewa mulkin da suke so don su biya bukata ma jama'a ne, ba wai abu na kansu suke so ba, don suna da tausayi, suna da amana, kuma suna da tsoron Allah. An sun nuna wannan shikenan.
Sunana Khadija Abdullahi Iya, ni ce yar takarar gwamnan jam'iyyar Afga a Niger State.
Wasu irin kalubale kike fuskanta a cikin maza, musamman ganin cewa ke kadai ce yar takara mace da ke neman wannan matsayi?
Kalubalen na da yawa, kamar yadda na faɗa ɗazun nan. Wayansu har wa yau suna ganin cewa gwamnan bai kamata samu gwamnan mace ba. Wannan ba problem ba ne, tunda matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci. Su ma suna so su tsaya, sun tsaya tsayin daka, suna abin nan. Wannan ba abin nan. Wani kalubalen kuma da ake magana cirewan posters mu, yanzu ma a shiroro mun je mun sassa banners mu an ciccire mana, dan duk ni ina tambayan su, nace to in kuka san cewa ba za mu kai ko ina ba, me yasa ake tsoron sa banners, me yasa suke jin tsoro su kyale mu mana mun ba za mu je ko ina ba, su ban mana abubuwan mu inda muke dan kadan mu yi abin mu mana. So another thing is batun kuɗi. Mace ko kin ga kowace mace da ta fito a nan na yar takara sai da ta yi maganan kuɗi, amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya. So kalubalen da muke da shi kenan.
To a ganin cewa zaben nan fa ya karatu, shin menene tsammanin ki, ko kuma me kike tsammanin zaki gani a lokacin zaben, kafin zaben, bayan zaben, da kuma yayin zaben?
Kafin zaben na ga mutane ana ta maganan zaben nan sosai, kowa ya dage, kowa ya tashi, dan wannan zaben zai zama kamar revolution ne, aka nike gani zai kawo mana shugabancin da ya kamata, da ya cancanta. So that's kafin zaben. Lokacin zaben ni na fata cewa za a yi zaben lafiya, lami lafiya, ba da fada ba, ba da inda ake dubawa can gaba ba. Bayan zaben kuma zai determining, zai tasiri akan gubernatorial, amma mu dai mun san cewa ko menene, mu mun san cewa insha Allah ba zai bata mana chances din mu after na haka yi zaben presidential bai.
To ganin cewa a yanzu fa mata sun yi kuro, shin ya kike kallon wato gudumawan da mata suke bayarwa a lokacin zaben, ganin cewa an tabo batutuwa da dama, kama daga siyan kuri'u, ba mu mata dama domin su ma su zaba cancanta da dai sauransu, ya kike kallon abun?
Na gan kawai kamar inda aka jaddada, na inda aka ba cash ma yanzu, sabon tsarin da aka kawo da babu kuɗi yanzu zai rage yawan siyan kuri'u. Dan yanzu ko da muka je campaign last week, sai dai da ta alert ne muke ta ba mobilizers kudin mu. So ba za ka samu cash haka nan kana wasa da shi ba, kowa ya samu cash yana wasa. So yana determine cewa mutane ba za su yi kuriyu da yawa ba.
To menene fatan ki a gaba?
Ina fata cewa ayi wannan zaben lami lafiya, kada ayi fada, matasa su san abin da ke gaban su, su san cewa wannan zaben ba na wasa bane, zaben da zai determine din future din su ne, da za su kasancewa suna nema wanda zai taimaka ma rayuwarsu. Kuma mutanenmu da suke cikin takara su ma su sa mugunta da san rai a cikin wannan abin al'amarin, ba su san cewa wannan lokacin ne a yi tunani, ba kada a yi tunanin kai, a yi tunanin jama'a.
To sunana Ireti Hibba Kingibe, ni ne yar takarar Labour Party na Senator FCT.
Kin taba tsayawa takara kuma baki samu nasara ba, gashi wannan karan kin sake fitowa, shin me yasa baki sare ba?
To dalilin ne na fitowa na farko kan ni na candidate din AMPP. kuma lokacin an zabe ni mutane sun fito sosai duk da an murda zaben amma kowa sun san ni aka zaba so wannan ya bani karfin guwa shi yasa na ci gaba da fitowa kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci ba kawai dai ina son shiga siyasa din mu fara bayan haka koyaushe sai a tare ni a primaries ba a bani ticket eh an ga zan ci sai a hana primaries din wadansu lokaci ana taro maza minista gwamnati komai akan bayan wani namiji dan a gani na bai kai ni ba saboda haka koyaushe zan ce to gani na na fito kuma sai su ce wayyo matan nan ya zamu yi da ita sai na ci gaba da haka dan na san ina damuns dan wadansu lokaci ko duk da karfin gwamnati sai kila ka da ni da kuriya biyu ko uku ko hudu irin haka din ne wadansu lokaci sai a ce run off kuma partying su sai su ce ai mace da namiji ba sa run off ba za su yi run off in za su yi sai a ba matan ticket amma ba sa yi so wannan karo ko na zo na duba na gan siyasa yana tafiya inda ba na jin dadin ta kasan tana dada lalacewa ni ban gan amfanin siyasan ba kuma sai na ce ba na yi kuma sai na sauka daga politics na yi resigning daga APC na yi resigning daga komai so bayan na yi resigning sai party uku hudu suka bi ni suka ce to Hajiya ba ticket ne kawai ba suna hana ki ticket kin samu ticket sai ki je ki ja da su duk da haka shine na yi tunani a kai albani shawara sai na yi considering NMPP bai mun ba sai na duba Afga bai mun ba sannan daga baya na duba Labour lokacin Jobi bai shiga Labour ba tukuna kawai dai na san a FCT in ana son mutum partying bai hana su so shi yasa na dauka nace to Labour din ba komai zamu je mu mai da shi abinda muke so
yayye kallon zaben shekarar 2023 shin kina ganin zaki iya yin nasara a jam'iyyar da kika fito
kika jabe ni ba ni na zabe su ba kuma akan a gani na wannan karo akwai alamar nasara amma mulki na hannun Allah zamu ga me zai faru ranan
sunana Zainab Gununu ni dai fata na ga Najeriya Allah ya zaben mana shugabanni na gari dan yanzu al'amuran ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu dai muna bukatar shugabanni Allah ya zaben mana na gari ba wanda mu muka fito ba wanda shi Allah ya zaba mana
shin menene tsammanin ki
kuma tsammani na insha Allah wai an ce gani ga wane ya isa wani tsoron Allah mun kantana mun ji ina tunanin yan Najeriya za su tsaya su yi tsam su zaba wa kansu shugabanni na gari din tunda kowa wai an yi walƙiya kowa ya gani saboda haka ina kira ga yan uwana yan Najeriya mu tsaya mu zaba wa kanmu shugabanni na gari saboda kasar mu ta ci gaba
sunana Jamila Sida Alisaraj zabi ya karato kuma kasance wa haka ne ma yasa muryar Amurka ta yi wannan taro don ta wayar da kan al'umma musamman ma mata shin ya kike ganin kalubalen da mata suke fuskanta yayi kafin da kuma bayan zabe
kin ga kan zabe za a sa mata a yi taraba musu ana sa suna fitowa suna ta kambe amma at the long run the moment suka yi zaba saboda ba mu da masu mana jagora mostly maza ne amma mace ce ta san ciwa ya mace na ya mace ne ake cewa in suka shiga manta suke da mu manta suke da matsalolin saboda tunanin mu da yanda abubuwan mu emotional yake affecting din mu namiji bai damu da wannan ba so shi yasa bayan zabe ina so wannan zaben especially mata da suka fito suka yi jarantaka suke so su fito takara kamar wannan baiwa Allah ta da take neman gwamna a Niger ta burge ni because tana zuwa grassroots tana duba lalurorin mutane ba amma san tana yi ba amma saboda kani ga Allah take mata kin san za ta abu da zuciyarta take yi the emotions din ta take yi shi yasa mun fi tausayi ina roƙon mata a ƙasar Najeriya rashin samun masu mana jagora yawanci kar ku ji tsoron fitowa takarar nan ku fito ku tsaya wa'inda kuka san sun cancanta
to daga cikin wasu kalubale da ake fuskanta shine wanda kuma yake mai da hannun agogo baya musamman idan mata sun fito shine zaki gani idan in har mace bata da kuɗi wannan abu ya zama tamkar cikas a fitowar mata sai a ce in ka fito siyasa ko neman wani mukami sai kana da kuɗi shin kina ganin wannan abun zai ƙara ma mata ƙarfin gwiwa duk da cewa ko da kuɗi ko babu kuɗi kamar yanda yanzu da ake faɗa za su fito domin wasu suna ganin siyasa sai mai kuɗi
gaskiya siyasa ba sai mai kuɗi ba kuma I'm a living example ba siyasa nake ba da rarrafe dukan ku kusan labari na
kuma ba ko sisi yau mun kai inda mun kai da nawa mun kai da babu ba sai da kuɗi ba abinda kake bukata shine kana da karfin juyen zuciyar da zaka jure sannan karbon al'umma sannan kuma ka tabbatar da gaske zaka hana kanka bacci zaka hana kanka sha dan zaka ce maka mutane ne tsakani ga Allah saboda shi wannan siyasar yanda aka maida shi kaman sana'a ce matattalan samun kuɗi ne ko ba haka ba amma ba haka bane ba selfless sacrifice ne mutum zai dauka zaka yi wa al'umma abu amma yanzu sun nade mana kai shi yasa muna kukan canji abinda al'umma ya kamata su gane daga councilor zuwa local government chairman zuwa ƴan majalisu duka ai sun zo sun ce a zabe muna so mu kai gyara amma suna yin ayyukan su al'umma ba mu san mu da muke da yawa ba ba mu san mu je mu ce musu me yasa baka yi mana haka ba babu titi babu ruwa sauro ya ishe mu amma sai su karbi kudin sai dai ai muku ranka ya dade shikenan for how long mata dai ne ina da kira ga mata ku fito ku tsaya dakin daka saboda mun haifa yara in ba mu gyara kasan nan ba yanzu yaushe za mu gyara shi in yau kasan nan ta rikice guduwa za su yi su ba mu mu za a kashe iyayen mu za a kashe talaka za a kashe ayyan mu za a kashe to abinda muke so kenan
sunana Zainab Aminu Abubakar jami'a daga sashen yada labarai na hukumar zabe ta kasa ina ganin hukumar zabe wannan zabe muna kallon shi zaben da zai fi kowanne kyau zai fi kuma kowanne karbuwa duba da fasahar zamani da muka saka cikin harkan gudanar da zabe din za a yi amfani da shi wurin tantance mai kada ƙuri'a a tabbatar katin zaben da kake dauke da shi naka ne kuma ka zo rumfar zaben da kai rijista da ya kamata ka kada ƙuri'a kuma babu wanda zai iya zuwa yayi zabe da katin wani ko kuma yayi zabe fiye da daya da a baya mutane suna register so biyu so uku a rumfar zabe daban-daban duka su je su kada ƙuri'a to yanzu duk wannan lokacin ya riga ya wuce ina kira ga al'umman Najeriya da su fito ranan zabe su zo su kada ƙuri'ar su su bi duk dokokin da hukumar zabe ta gindaya kuma muna tabbatar musu da cewa ƙuri'ar su za ta yi tasiri
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau Shamsiya ta tattauna da masanin siyasa
Tunana Kitchime Goyang Gwatao ni mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun da ya danganci duniya
to a la'akari da wannan taro an yi batu kan batun wayar da kan mutane musamman ma mata da kuma irin rawar da za su taka a zaben nan da ke tafe shin ya kake kallon al'amuran
lokaci ya kusa kuma mata a Najeriya ba su daina kokari ba ba su daina gwagwarmaya ba ba su daina kwazo ba duk da cike ma maza sun hana ruwa gudu a Najeriya anan ruwa gudu shine hana taimakawa mata dan da a ce sun fi haka me yasa na faɗa haka a shekara ta 1992 wato 1992 an samu mace mai suna Sarah Gibril ta fito ta yi takarar shugaban kasa a Najeriya kai ko America ma ba a samu mace da ta yi nunin kwazo kamar haka dan kan a samu mace ma da za ta ci a America sai 2016 a lokacin da Hillary Clinton ta yi fitowa yau ya kamata a ce mata sun fiye wannan lokaci na 1992 wannan takara da ake an sami in takara na gwamna kusan 416 mata 26 ne kawai a cikin su wannan bai dace ba kuma in kika duba al'adunmu da maye ma mata baya har ila yau akwai cikas saboda ana ganin kaman siyasa a Najeriya hanyar samun kuɗi ne, wani goal ne shi ma. Damuwoyi da muke samu a Congo da wasu ƙasashen Afirka, a Najeriya siyasa ita ce goal ɗin 'yan Najeriya. Za a yi kisa saboda siyasa, za a yi duk wani hali da ba kyau. Mata kuma al'ada har ila yau ya sa su daga baya. Mun naƙasa mata a al'ummarmu, lokaci ya yi da ya kamata a yi canji. Amma ina cewa ga zaɓe ya yi saura kwanaki na biyu ko uku, mata kada su yi give up abinda ake nufi su ci gaba. Canji zai zo ko da gobe ne.
To la'akari da ganin cewa waɗannan 'yan takarkaru wanda suke neman kujerun shugaban ƙasa dukansu maza ne, shin ka gamsu da irin wato manufofinsu na cewa za su ba ma mata a hakkokinsu ko a su biya musu buƙatunsu, musamman ma abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya da kuma barinsu a baya da ake?
Ban ce ba. Duk da shike yawancin masu takara yanzu in kika duba jami'in namu da APC da PDP da LP da NNPP da Labour da dai sauransu, duka ban ce za su kawo canji da cigaban mata ba. Duk wani alkawari na za a ba mata, bayarwa ba shi ne ba, zaɓe ake nema. Ana neman haɗa kan wato inclusion kenan, principle na inclusion, dama ne from foundation da ika ma yawa. Da farko mun riga mun samu an yi cimma burin gender, wato haɗa kan mata da mata da maza a al'umma kenan. Now ya kamata a ce Najeriya kaman Cape Verde, za a samu idan an yi namiji mai takara ayi ma, in an yi maza masu takara guda goma ayi mata guda goma, in an yi namiji mai takara maza masu takara guda biyar ayi mata guda biyar. Amma a ina ganin shawara da zan bayar shine kungiyoyi masu zaman kansu su harhaɗa kuɗi da dukiya, a samu ayi pulling abinda za a kira fund, women political intervention fund for third world Africa, misali West Africa, Africa tema. Saboda idan mata suka mataye da suke da cancanta, wanda wannan kungiya, wannan center na women fund din zai iya samu yayi bincike akan su, ya ga dacewan su, wanda ake kira rapid assessment ko kuma SWOT analysis of their competency and popularity akan mata na, dan a samu ana taimaka musu, dan a samu a ba su support. Saboda siyasa a Najeriya abu ne da yake bukatar kuɗi sosai ba kaɗan ba. Saboda the average mace a Najeriya is poor. The average poorest person a duniya is a woman, and in Nigeria the women are the poorest of the poor. A takaice su ne masu aiki, su ne wahalalu da dai sauransu.
To a la'akari da ganin cewa wannan siyasar ko kuma ce wannan zabe ya zo da abubuwa da dama, musamman ma ya dauki hankalin duniya, ana batu akan cewa za a yaki siyan ƙuri'u da dai sauransu, kana ganin cewa wannan damammakin ko kuma wannan hanyar da aka dauka za mata za su fito domin su nemi cancanta ba tare da an siye su ba kamar yadda aka saba a baya?
Ina ganin ba za a siye mata kamar yadda da aka saba siyan su ba. Da farko saboda mata sun gane cewa su ma suna da haƙƙi a cikin zaɓe a Najeriya, a Afirka. Na biyu kuma wannan shiri na shugaba Muhammadu Buhari gaskiya ya farahanta min zuciya, kuma zai kawo gyara na sayan kurku a Najeriya. Shi yasa muke ganin masu manya din, masu kuɗi din, 'yan siyasa duk suna cewa ba su yadda ba, to ƙarya suke. Saboda mu talaka duk da wannan wahala, ni yanzu a hannuna ba ni da 2,500 ƙwayan 2,500, kuma ina da mata da yara da suke secondary da sauransu. Now amma duk da haka ba ni haushi da wannan gwamnati, saboda na san zai kawo maganin wani abu. Wannan abu shine sayan kur'a a Najeriya, kuma su mata sun gane ba gyale za ka kawo mata ba, ba magi. Matan Najeriya yanzu za su karbe magin a hannunka, amma suna da ra'ayi nasu da za su zaɓe.
sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather's Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya.